من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يومنا 20 وتر رمضان، هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، شهر الدبر الأريه إلى 40 أخو، شين كما 20 دقيا، وتر هدي ميلادية دبر إلى 20 دقيا. شين وركرة تمنا تفسير القرآن بجرمة، هنا شين تفسير سورة النساء، جيا من قيا قرشان آية تابيد وهدي. يوم جر الله، da amince wasu za mu tashi farkon aya ta 105 a fatan da Ubangiji ta'ala ya dace da mu da karanta daidai da kuma fassara daidai da fahimta daidai da aka daidai. Bismillah.
وما بين النار بما أراك الله ولا تخف من الله واتق الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختالون يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون بسيطا. أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة
Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake inna anzalna ilayka kitaba haqiqa mun saukar da littafi zuwa gare ka bil haqqi da gaskiya kitabu bainan nasi dan kai hukunci tsakanin mutane bima araka Allah da abinda Allah ya sanar da kai wala takun liqa'in khasima kada ka zamo mai bada kariya ga masu ha'inci wastaghfir Allah ka nemi gafara Allah inna Allah kana ghafurar rahima haqiqa Allah ya kasance mai yawan gafara ne kuma mai yawan rahama mai yawan jinkai wala tujalil alladhina yaktanuna anfusahum kada ka zamo mai bada kariya dangane da wanda suke haɗin shakka wunansu inna Allah la yuhibbu man kana kawwanan asima haqiqa Allah ta'ala baya san wanda ya kasance mai yawan ha'inci mai yawan zalimi yastaquna minan nasi suna ɓoye wa mutane wala yastaquna minallahi amma ba sa ɓoye wa Allah wa huwa ma'ahum Allah ta'ala yana tare da su idh yubayyituna ma la yarda min alqawl yayin da suke kwana suna kulla kullan maganganun da Allah bai yarda su ba wa kana Allah bima ya'maluna muhita Allah ya kasance mai kewayewa ne da abin da suke aikatawa. ها antum ha'ula'i jadaltum anhum fil hayati dunya, kaga wa'annan da kuka ba su kariya da ka ba su kariya a rayuwar duniya, faman yajadullaha anhum yawmal qiyamah, wa zai ba su kariya a gurin Allah ranar alkiyama, amman yakunu alaihim wakila, ko kuma wane ne zai zama wakili a gare su a ranar alkiyama. Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana fuskantar da zance ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan Ubangiji ta'ala yayi bayanin abin da ya shafi jihadi da kuma umartan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da akai da ainihin tsaye da sallah a halin da ake cikin hali na tsoro da irin siffar sallar da za a yi. Kuma Ubangiji ta'ala ya umarci manzon Allah da mu'minai cewa su ambaci Allah a zaune ko a tsaye ko a kwance, kuma an samu nutsuwa to kuma su tsaye da sallah a yanda take. Allah ta'ala ya karfafi mu'minai cewa kashi rauni kashi kasala wajen neman kafirai, domin irin abin da suke ji na ɗari in an musu rauni ko mutuwa to su ma kafirai suna jin wannan. Ubangiji ta'ala ya karfafi zuciyarsu da wannan, ya karfafe su, kuma Allah ya tabbatar da cewa yana sanar da aikin da suke, kuma Allah mai hikima ne gwani ne a cikin mulkinsa. To bayan wannan sai Allah ta'ala kuma ya fuskantar da zance ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana gaya manzon Allah irin falalar da Allah ya masa da kuma tabbatar da risalar manzon Allah din cewa saƙo ne daga Allah, Allah ne ya aiko shi. Allah ta'ala ce inna anzalna ilayka alkitaba, haƙiƙa mun saukar da littafi zuwa gare ka, wanda littafi a nan dukkanin mai imani ya sauka, littafi ake nufi shi ne alƙur'ani. Allah ta'ala ya saukar masa da alƙur'ani, alƙur'anin da Ubangiji ta'ala ya baki kariya ga barin shaidanu ko barin wani wanda zai lalata shi. La ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin halim, littafi ne wanda banna ba ta zo mataga ba ko ta baya. Allah ya baki kariya daga shaidanu, Allah ya baki kariya daga dukkanin mabannatin da zai banna dangane da shi. To Allah ya ce ya saukar da shi bil haqqi, ya saukar da shi da gaskiya. Wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal, da gaskiya Allah ya saukar da wannan littafin na alqur'ani. Littafi ne wanda gaskiya ce cikin labarin da yake ciki duka gaskiya ne, kamar labaruka ne na Allah subhanahu wa ta'ala, kuma Allah ta'ala ya fi kowa gaskiya. Wa man asdaqu min Allah haditha, babu wanda yake Allah gaskiya zance. Sannan kuma a abin da yake na hukunce hukunce a cikin littafin shi kuma adalci ne. Isa Allah ta'ala ce tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, kalmomin Ubangijinka sun cika da gaskiya da kuma adalci. Duk abin da zai zo na umarni da hali to akwai cikakken hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala. Isa Allah ce ya saukar ma da wannan littafin da gaskiya, littafin kuma bainan nafi, dan kai hukunci tsakanin mutane bima araka Allah, da abin da Allah ya ilmantar da kai, kai hukunci da abin da Allah ya sanar da kai. Ma kunta sharri mal kitab wal iman, inda an san da manzon Allah bai san komai ba, Allah ne ya sanar da shi. Wa jadaka ballan fahada, Allah ya ce mun sane ka a matsayin marashin sanin shari'a, kuma Allah ta'ala ya sanar da kai, baka san wada wallahi shafi ba, daga baya Allah ya sanar da kai. Insha Allah ya ce kai hukunci da abin da Allah ya sanar da kai, na abin da Allah ya kimsa ma na ilmi, abin da Allah ta'ala ya sanar da kai. Anan lita kuma bainan nasi, a wani gurin Ubangiji ta'ala ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi, mun saukar ma da azzikir wanda shine alqur'ani, dan ka bayyana wa mutane abin da muka saukar musu. To shine zaki, to zai iya waye zama wannan lita kuma bainan nasi bima araka Allah, zai zama wannan zai iya ihtimalin ana nufin kai hukunci, ana nufin hukuncin abin da ya shafi jayayya da rima tsakanin mutane. Ida kuma waccan wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim, ita kuma tana magana kan ni kenan, kai mutane bayanin su kuma shari'a da hukunce-hukuncen Allah subhanahu wa ta'ala. Me Allah ta'ala ya umarni, me Allah ta'ala ya hana, menene a shari'a an yi daidai, menene dan an yi ba a yi daidai ba. Kuma zai iya wa dukkanin ayoyi din da wannan din da waccan din duk sun kushe wannan abubuwan baki daya. Nan sai ya zama litakun bainan nasi ma araka Allah, ya kunshi abin da ya shafi hukunce-hukunce tsakanin jayayyar mutane da shari'u da hukunci, kuma ya kunshi abin da ya shafi aqida da kuma hukunce-hukunce na addini. Can ma sai ya zama wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim, shi ma sai ya zama zai iya ɗaukan haka, tunda Allah ya ce mun saukar ma da littafin ne don kawai mutane bayanin abin da aka saukar maka, wanda kuma abin da Allah ya saukar manzon Allah ya kunshi hukunci tsakanin mutane abin da gudana tsakanin su kuma ya kunshi bayanin shari'a din ga abin da Allah yake so ayi ga abin da ya umarni ga abin da Ubangiji ta'ala ya hana sai kuma kace ne ma arakallah da abin da Allah ta'ala ya sanar da kai malamai suka ce wannan hujja ce take kara nuna ismar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda Allah yake bima arakallah kenan manzon Allah ma'sum ne yasa Ubangiji ta'ala yake ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha duk abinda manzon Allah zai fada to wahayi ne daga Allah dan baya yin furuci cikin zuciya sallallahu alaihi wa alihi wasallam a sannan wasu malaman sun yi hujja da wannan lafazin nabi ma arakallah kan cewa kenan wasu cikin malaman usul cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kenan zai iya hukunci da ijtihadi abinda babu nassi alqur'ani to manzon Allah zai iya ijtihadi ya yi hukunci sai kai hujja da hadisin da yake cikin sahihain hadisin ummu salama Allah ya kara mata yadda a annabi sallallahu alaihi wasallam yaji kamar take fada yaji jabal takasmi jalalu jarati yaji ta jaye sauti na jayayya kofar dakin sa an san cewa dakin ummuna Aisha Allah ya kara mata yadda dokin kofar dakin ta da ka fito daga shi masallaci zaka shigo na manzon Allah kusan dakon gidajen matan manzon Allah kusan suna dijjikin masallacin manzon Allah na ce gidaje dan kaka fanci cewa dakuna ne yanda suke fahimta cewa gidan manzo Allah an ce na da mata tara ka dauka cewa yanda muke yi haka gidan manzo Allah yake kawai an yi gida an yi ban daki kwaya daya an zuba dakuna ba haka yake ba kowace gidanta daban wannan wani shine al-asal ga kowace mace in ka auri mata tace ita gidanta daban bata yirgima ba ba za a ce yar mutiyata ba gidan ubanta kaza da kaza daidai tai haƙƙinta ne a ware ta gidanta daban daidai idan ita ta ga dama a haɗa ta da wata wannan haƙƙinta ne kaga manzo Allah haka suke gidajen daban-daban ne shi zaka dan ce ya shiga gidan ummu salama ya shiga gidan wanci ya shiga gidan wanci ba wai gida ne kwaya ɗaya kuma aka zuba ɗakuna kawai yakenan dai ga ɗakuna kofa na kallon kofa ba haka gidan manzo Allah yake ba sai jiyo irin wannan harguwa din a kofar ɗakin ba karaja ilaihi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito sai manzala ce ala innama ana bashar manzala ce ku saurara ni mutum man yi ta'ala ya halitti manzala matsayin mutum ba mala'ika bane ba aljani bane yisa Allah ya umarci shi alƙur'ani ce qul innama ana bashar amma sai bambanta shi sauran mutane yuha ilayya manzala a halitta mutum ne shi ta arabul bashariya ma suna bujiro mata manzala yana yin rashin lafiya in ana sanyi zai ji sanyi in ana zafi yana jin zafi idan misali an je yaƙi ma an zuban bar da shiri duk irin wannan yana samun annaban Allah a rabin bashariya ne saboda mutane sai dai Ubangiji ta'ala ya zaɓe su ya fifita su akan sauran mutane a matsayi da daraja Allah bai taɓa halittar wanda ya kai manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam to manzon Allah ce ni mutum ya ce inna ma aqdi bi nahyi ma asma'u idan zan hukunci ina yin hukunci ne da daidai abin da nake wani ya zo yi bayani wani ya zo yi bayani to da bayanansu da suka yi a nan zan yi hukunci da abin da nake sai ce wala alla ahadukum an yakuna alhani bi hujjati min ba'd yake wata kila dayan ku ya fa dayan kwarewa wajen bayanin hujjarsa sai iya yi wa wannan shine mai gaskiya amma ba shi da harshen da zai bayani ya fito da hujjarsa mara gaskiya ka da shi da harshe da manzala ce ni mutum ne kaga tunda a bayaninsa na ji wa zan bai gaskiya kenan wanda ya bada hujja sai manzo Allah yace fa aqbi lahu tene hukunci a gare shi to amma sai fa man qabaita lahu bi haqqin ko fa man qabaita lahu bi haqqin muslimin fa inna ma yaqatin min nar fal ya'quba aw yazra duk wanda da ya bar hukunci da haqqin wani saboda ka iya zance ko ka iya lauya ko ka iya kaza haqqin ba naka bane ka kwarance a zance ko ka dau lauya sai aka baka haqqin wanda ba naka ba manzo Allah yace ka sani wutar jahannama ne yankan maka ko dai ka bari ko ka karba iskai hujja da wannan ayar da wannan hadisin sai na abinda ba a sako da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aya ba wani lokacin manzon Allah yake iya yin hukunci da ijtihadin sa tunda Allah ta'ala yace fa kun bainan nasi bima arakallah kai hukunci tsakanin mutane da abinda Ubangiji ta'ala ya sanar da kai to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya hada manzon Allah ba da kariya ga mutane da cewa haili mutane ke masu haƙinci masu laifi sai Allah ya hada manzon Allah ba su kariya ibn Ashir yace wannan kitab ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma al'umar manzon Allah yake nufi tunda an san manzon Allah kamar yanda yanzu na ga bayani manzon Allah ma'sum ne baya wani abu na saban Allah. Kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sanar ba zai ba da kariya ga mutanen da ke ainihin masu haƙinci ba. Sai zama kai babu ne lil umma. Ana magana da al'umma din, kada ka sake ka zama kana ba da kariya ga mutanen da suke haƙinci. Mutanen suka yi haƙinci suke ba su da gaskiya. Suke kan abin da yake na laifi, to Allah ta'ala yake kaka ba su kariya. Wala takullu lil kha'inina kafila. Kar ka zama mai ba da kariya ga masu haƙinci. Wannan ya haɗa dukkanin al'umma gaba ɗaya. Mutumin da ka san ba akan gaskiya yake ba, ka san haƙƙi ba nasa bane, ka san shi ya cuta ko ya zalunci, to wannan banna ce zalunci ne, tsaba Allah ne ka zo ka ba shi kariya ko da kwaɗan cikin ka ne. Mutumin da ka san wani haƙƙi ba nasa bane dan ɗan gaban goshi ne ko makamakin wannan, to wannan haramun ne ka ba shi kariya. Kuma wannan da yake banci iya mu ɗaiɗaikun al'umma ba har wanda yake shugaba, dan shugaban da yafi kowa shugabanci shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga Allah ya wajaha da kitabin zuwa gare shi. Aje ga yake na har masu mulki haramun ne sun san mutum bai da gaskiya su ba shi kariya. Sun san mutum yayi banna ko ya zalunci al'umma kuma su ba shi kariya. Yanzu irin abin da ya faru kwanan nan a Najeriya, wannan ba da kariya ne ga hainai. Mutum ɗaya ɗebi dukiyar da dalilin wannan dukiyar ta kila mutum dubu sun mutu. Ka ɗebi biliyan ɗaya ko biliyan ɗari ta naira ka ɓoye. Da ka batta aka gina asibiti da ran mutum nawa za a samu daga mutuwa. Da ka bari an inganta ruwan sha, mutum nawa zai sha ba zai kamu da typhoid ya mutu ba. Da ka bari an inganta wutan lantarki da wannan kuɗin, mutum nawa zai rayu ba zai halaka wajen duba shi ba. Ka kwashe ka cinye kuma an ce amma afuwa ne fa. Wannan ba da kariya ne ga haini. Ba da kariya ne, wannan haramu ne. Domin dukiyar ba taka baki, dukiyar ta al'umma, kai a matsayin mai gadi karo kake. Ba taka baki, dan an ce kana shugaba ba ce dukiyar taka baki. A matsayin dan aiki kake, amana ce gadin dukiyar kake. Kana sanya ta inda bai cancanta ta ta ba, Allah tuma ka bi kama kai akan wannan ranar kiyama. Kaga Ubangiji subhanahu wataala ce kada ka sake ka bada kariya ga ainihin masu laifi. Ha'inai wani suka ha'inci al'umma ko suka ha'inci wani. Hakanan ka'inin suka haƙinci Allah subhanahu wa ta'ala, suna kan ka ba su kariya. Kame da ayar gaba za ta yi ƙarin bayani akan wannan. Don sai Allah ta'ala yake wastaghfiru Allah, ka nemi gafara Allah. Ka nemi gafara Allah. A Imam Tirmidhi ya fitar da ruwaya, ya fitar da hadisi hakanan banda Imam Tirmidhi, hakanan Ibn Jarir Tabari. Wanda hadisin Sheikh Nasiruddin Albani alayhi rahmatullahi ya hassana hadisin. A cikin sayin sunan Tirmidhi. So a dalilin saukar wannan ayar, akwai wasu mutane da ake cewa Banu Ubayrak. To sun kasance a cikin su akwai Bishr, akwai Bashir, akwai Mubashir. To shi Bashir din munafiki. Yakan yi waƙoƙi na zambo kuma sai ya dinga dangana wasu mutane cewa su suka yi. Amma daga musulmi sun ji sun san ba su suka yi ba cewa shi wannan waƙoƙi din. To a lokacin abincin su na iyalansu shine abin da sai shine sha'ir da dabino. Amma idan masu kawo kaya sun shigo gari, akwai wani gari mai kyau da mutum yakan siye shi, to su da yawa in ya siya kuma sai keɓanci kansa da wannan garin, ya zama shi yake amfani da shi. To a lokacin An-Nu'man ya sai irin wannan garin, afwan Rifat bin Zaid ya sai irin wannan garin. Ya je ya ajiye a masharba ɗinsa, irin ɗan ɗaki na mai gida da yake gefe. To sai iyalan wannan Ubayrak ɗin, wanda mutane talakawa da ƙarfi samu abin da za su, suka zo ta ƙasa suka sace shi da kuma takobinsa. To an zo ana bincike, sai mutanen gwaika ce ai kuma mun ga gidan tuwa ne Banu Ubayrak an kunna wuta, lalle kuma muna ji su suka ɗau abinci. To su kuma sai suka jingina wa wani mutum wanda mutumin kirki ne, Labid bin Sahal. Da aka ji aka tuni sai ce ai Labid bin Sahal shi ne ya sata. Shi kuma da labari ya zo mai ya zara takobi, ya ce ni a ce na yi sata, ya ce wallahi ko ku bayyana wanda ya sata ɗin ko kuma ni da ku da wannan takobin. Ƙarshe da aka tabbatar suka tabbatar cewa ba shi ba ne. Yake cewa sai muka gane cewa garin na su suka ɗauka. Saboda haka sai shi Katada sai ta bi gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya gaya manzo Allah ga abin da suka yi mana amma garin shirki amma ta komu su da mana to da su Banu Ubayr din suka ji labari sai suka sa Usayr bin Urwa ya zo tara mutanen su dinga da gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga manzo Allah cewa a Qatada bin Umman da amminsa suna nema mu mutane ne musulmi kuma gidanmu gidan mutanen kirki ne amma kuma suna nema su lankaya mana sata dare cewa ba lankaya musu aka bar su suka yi daga suna nema su lankaya mana sata ba shaida ba abin da ke tabbatar da wannan to da Qatada ya je gurin manzo Allah yau manzo Allah magana sai manzo Allah ya zargi shi ya za ku nufo su mutane musulmi mutanen kirki ku lankaya mun sata kuma ba tare da wata shaida ko kuma rabu da ke tabbatar da haka ba kaga manzo Allah ya ba su ne kenan ya ba su kariya to har shi ne makata da yake cewa da na dawo nake cewa na so a ce ina ma ban je gurin manzo Allah ba gwar ba da dukiya ta baki daya akan yadda ga manzo Allah ya fishi yayi wannan fadan sallallahu alaihi wasallam to shi ne fadan Allah ta'ala ya sauka inna anzalna ilayka alkitaba har izuwa karshen da muka karanta to kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam ba da gangance ba da kariyar ba abin da ya bayyana ga manzo Allah ne manzo Allah ya magana a kai amma bayan ayar ta sauka da kansu kuma suka tabbatar cewa su suka tsara da abu wannan ruwaya din Albani ya inganta ta ya hassana ta don kuma suna cewa sababin saukar shine wani bayahude da suka yi sata din sai ga za a gane su suna da makoci bayahude sai suka dau kayan sa din suka jefa gidansa daga da aka tuni suka ce ba su bane a duba gidan wani aka duba aka gani tare cewa ba shi ne ya karba shi za ga a gaba ubangiji subhanahu wataala shi ma yayi bayani akan irin wannan mugun laifi din cewa ka aikata wani abu na laifi kuma ka jingina wani mutum wanda ba shi wannan laifi ba to shi ta zai iya za sababin saukar ya iya yi wa waccan kissa din ce zai iya yi wa kuma wannan kissa din ce sai dai wannan kissa ta din ta fi inganci ta fuskar isnadi tunda da yawa malamai suna hasana ta shi yasa ubangiji ta lace wala ta kullu al-kha'ilina qasima sai Allah yake wa sayfirullah ka nemi gafara Allah subhanahu wa ta'ala nan ma a ibn ashur alayhi rahmatullah anan ma yake nan ma kidabi an fuskantar da kidabin ga manzon Allah amma ba manzon Allah yake nufi ba ana rufin al'umar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tunda an san cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ubangiji ta ala ya gafarta masa inna fatahana laka fatahan mubina liyakfir laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima amma dan karantar da al'umar manzo Allah cewa idan kai wa Allah wani laifi to ka nemi gafara Allah wastaghfirullah wanda anan wastaghfirullah take ya hada da tuba ka tuba zuwa ga Allah ka nemi gafararsa shi sai ne daga cikin abin da zaka ga manzo Allah yana yawan neman gafara Allah yana yawan tuba zuwa ga Allah tare da cewa gaki Allah ya ce ya gafarta masa saboda neman gafara Allah da tuba zuwa ga Allah ibada ce idan kai Allah lada zai baka domin ibada shine dukkanin abin da Allah ta'ala yake ce su a aikata kamar da ibn Taymiyyah yayi tarihi ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwal wal af'al az-zahira wal batina yace abin da yake cewa ibada dukkanin ainihin abin da Allah yake so Allah ya yarda da shi magana ce ko aiki ne a fili yake sa ko a koyi yake sa to wannan ibada ne ko shakka babu kuma ubangiji ta'ala yana so a nemi gafarar sa fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara kaga Allah ya umarni a nemi gafarar sa kuma ubangiji ta'ala yana so a tuba a koma zuwa gare shi shi yasa mai ke san masu tuba da inna Allah yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin to kaga ka nemi tuba ka koma zuwa ga Allah ka nemi gafarar sa wanda tuba ɗaya ne da sharuɗa guda hudu ko guda biyar a farko shine nadama bisa laifin da ka aikata ka dinga nadama da yasa kai wannan laifin sannan kuma ya zamo ka bar laifin a sanda kake yi shine yake cewa an jatar kalma a sai ka fi sa'atiha kana cikin yi karkace a bari sai lokaci kaza a bari sai na karasa kaza giya ce yake sha sai ji zai tuba kar ya ce bari sai na karasa ta kwalban nan take da tuba ya zo mara tuba sannan kuma dalilin Allah ya uda ila zambi ba ka ce na Allah na tuba kuma har a ran kana dafin goma laka koma ba shine taubatun nasuha tuban zarabu tuban da kana da niyyar kai shi ba za ka ƙara koma mata ba sannan kuma abu mafi mahimmanci ya zama akwai ikhlasi wajen tuba, kai tuba ne dan me dan Allah subhanahu wataala. To abu na biyar shine mutum ya tuba kafin ransa ya zo karan karma. Dan manzo Allah ce inna Allah yaqbalu tawbatal 'abdi ma lam yughargir, Allah na karbar tuban bawa matukar ransa ya zo karan karma ba. Ko kuma ya zama ka tuba din kafin rana ta kullo ta mafadarta. يوم يأتي باب آية ربك لا ينفع نفس إيمان ولم تكن آمنا من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا ولنتظروا إنا منتظرون. باب آية ربك من قال لا يفسر شيء طلوع الشمس من مغربها. الله يأتي رند ساشن آية أبل جزن كيزي أن اللغة رند بتي إيماني با تنزين تي إيمان الله بذكر بابا رند بتأيك تأيكي نقر با تنزين تأيك تأيكي نقر الله بذكر بابا shine lokacin da rana ta bullo ta mafadarta, domin yanzu yaqini ya zo maka alkiyama, tabbaci cewa alkiyama din ta zo. Wannan shine sharuɗa na tuba, a tuba kuma a nemi gafara Allah. Sai Allah yace wastaghfir laka, nemi gafara Allah, sai yace inna Allaha kana ghafurar rahima. Ubangiji ta'ala ya kalli ghafuran ai mai yawan gafara. Lafazin ghafuran da yake nuna ma kenan ba wani irin laifi ko mai girman sa, da laifinka zai tinkare sama da ƙasa. Kenan idan ka nemi gafara Allah ubangiji ta'ala zai gafarta maka saboda gafuran. Isa yace qul ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la taqnutu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Allah yace ka ce ya ku bayina da kai banna suka sha tafi karfin cikin su, kar ku tsaye dai tsammani ku yanke kaunar samun rahmar Allah. Allah yace Allah yana gafarta zunubai baki daya, aka kawo umumi guda biyu. Inna Allaha yaghfiru dhunuba, adh-dhunuba wannan umumi ne dan alif da lam lisgrak jins ne, cewa duk wani zunubi. Kuma sai Allah ya ƙara tauhid, ya ƙara cewa jami'an yana gafarta zunubai baki daya subhanahu wataala. Sannan kuma rahiman, ubangiji ne mai yawan rahama, ubangiji ne mai yawan jin kai, irin rahamar da ba ta da iyaka. Shi sai ce wa rahmati wasi'at kulla shay'in, Allah ya ce rahamata ta yalwace komai. Mala'ikun ka ce rabbana wasi'at kulla shay'in rahmatan wa ilman, kenan dukkanin inda ilimin Allah ya je to jin kan Allah ya je. Kuma akwai wani guri da ilimin Allah bai je ba? Shi yasa rahamar ubangiji subhanahu wataala ba ta da iyaka. Shi yasa masu korewa Allah siffa ta rahama tabbatar da irada. Usaymin yace to wannan akwai shirya shi, domin fa'in rahama ya fi irada. Yayi hujja da wannan aya. Tunda ba wani abu da yake buya gaban ilimin Allah, to kuma duk inda ilimin Allah ya je to rahamar Allah ta je. Subhanahu wa ta'ala shi sai da cikin fadin rahmar Allah da yawan rahmar Allah. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan hadisin dangane da wannan mata din cikin sa baya, da yaga tana ta neman ƴaƴa din ta dan wannan ta bashi, mama tana neman danta, tana ganin take ta rungu ne saboda soyayya. Manzo Allah ya ce sabai, kuna gani wannan za ta iya daukar danta ta jefa a wuta? Ka ya manzo Allah, ai ba zai yi ba. Sai manzo Allah ya ce Allah ta'ala ya fi jin kan bayin sa kan jin kan wannan ga danta. Ya daga kofofin rahama da tuba da gafara na Allah a buɗe kawai yanzu, ko a wannan watan da muke ciki ubangiji ta'ala ya buɗe kofofin aljanna, a watan ruwar ya buɗe kofofin rahama. Abinda za ka yi kaɗan sai Allah ta'ala ya jiyan ka yi maka rahama. Kofofin fishi da Allah zai, sai Allah ta'ala ya rarrabe fi su na saboda faɗin rahama sa subhanahu wa ta'ala. Akwai abinda ake yawan faɗa to ana ninka lada ana ninka, wannan babu wani nasi. Amma da ubangiji ta'ala ya buɗe kofofin rahama, nan da nan mutum zai abinda shi sa a kullum Allah yake yanta bayi kusan mutum dubu hamsin ko wani abu kamar haka a kowace rana Allah yake yanta su saboda fadin rahamarsa. Da haka Allah gafuran ne, kaga shi sa yake ka nemi gafararsa, dan da yawan gafara ne ko mai yawan jinkai. Sai Allah ya ƙara cewa la tujadil alladhina yaktaruna anfusahum, kada ka bada kariya dangane da wanda suke ha'inta kawuni. Da yasa ubangiji ta'ala yake suna ha'inta kawuninsu, su karan kansu kuma ce sun ha'inci kawuninsu. Suka ce saboda kai karan kan karanka ba mallakar ka bane, mallakar Allah ne subhanahu wa ta'ala. Ubangijinka ya sanya maka ranka ne a matsayin amana, ya sanya shi a matsayin amana, yayi maka umarni ga gurin da yake so ka bi, ga inda baya so ka bi. Kuma Allah ya kuma gari suka maka bayani wannan amanar da ya baka baya so ka je ba ta ga halaka. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa abayna an yahmilnaha wa asfaqna minha wa amala hal insan innahu kana zaluman jahula to ranki yana ci wannan amanu kaga tunda ba naka bane ba mallakinka bane amana aka baka sai ka jefa shi gurin da ba nan wanda ya baka amana yake so ka sashi ba yanzu wannan ka haince shi ko baka haince shi ba shi yasa ubangiji ta laifi ka haince ka wurin to Allah ta laifi da mazala kakka ba da kariya gangare da wayannan kenan mutumin da ya aikata wata wani laifi ya aikata wani laifi wanda za a yi masa wani haddi ko za a yi masa wani ta'ziri ko za a yi masa wata uba Allah ta laifi kakka ba shi kariya wannan kitab ne an wajjan da shi ga manzo Allah amma duk al'umma din ake yi yana da uwa a gindin murhu yayi abin da ka'ida shine ai mar hukunci kaza ka je ka tsaya masa kimar wannan hukuncin wannan ka saba Allah ka haince addini Allah ka haince musulmi wala taqul wala tujadi alladhina yaktanuna anfusahum karka ba da kariya ga wasu ka haince ka wuni a ya cancanci ai mar dauri na wata kaza ko shekara kaza saboda ya san wani ko a jami'an tsaro ko a gwamnati a je a ba da wani abu a kimar wannan hukuncin mutum ya je karkashin wannan aya yawa mu muna dauka ma wannan abun burgewa ne ai mun san wani ba yasa ai mana kaza ba to shi wanda ya baka kariyar zai hadu da Allah ranar kiyama kaga min ba da aula kai da kai laifin kar ka dauka kariyar da ya baka alkiyama ba ta zai maka bala'i ba kamar yadda aya da muka karanta a yau ta karshe ta nuna sai isharar zuwa ga haka lakin haramun ne ka ba da kariya ga mutumin da ya cutar da al'umma ya cuci wani ya zalunci wani ya zubar da jinin wani ya yi kaza saboda kai ka san wani ka je ka ba shi kariya a fito da shi wannan ka ɗau gagara min laifin da ba sai ne za ka yi shi a gaban Allah domin ubangiji ya ja kunnen mu kare ne haka domin wannan ya ɗabanna ne a cikin al'umma sa da yau mu za ga ana ta kokari a mu'amala da yan sanda da ne saboda mutum duk laifin da yi yanzu ba ma mu'amala da yan sanda ba kowa sai shiga constabulary ko kowa sai shiga constabulary in ma dai na police ko kuma na civil defense saboda waye abin da ya ga dama da haka in wani ya laifi ma ko dama mu a Najeriya doka ba ma ita saboda mai kare doka ya fi kowa kare doka a Najeriya yanzu ko akan titi sai ga in dai mota yan sanda ce ta mai inda ta ga dama in civil defense yanzu sai bi inda ya ga dama in mota gidansa wata ta zo kowa an tsaye da kuta za ta wuce ba yanda za ka kasa zauna lafiya na wannan tsari haramun ne ka bada kariya ga wanda ya haici kansa kamar ki haramun ne ka bada kariya ga wanda ya haici al'ubar musulmi haramun ne ka bari ai hukunci da al'ubar ta zauna lafiya haka nan wanda ya haici kansa ta hanyar aikata wata jarima ka bari hukuncin da ya cancanci ai masa shi da al'ubar ta zauna lafiya matakar ka bashi kariya to za ka haɗu da azaba ta Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa Allah ya rufe da cewa inna Allah la yuhibbu man kana khawwanan athima domin kakka ba ki kariya wanda za ka zai kariya Allah baya san sa Allah baya san wanda ya zai khawwanan mai yawan haiki athiman mai yawan laifi kaga cewa Allah baya san sa me yake shi yasa kenan Allah yana kinsa to ya ba za ka ba da kariya ga mutum da ubangiji ta'ala baya san sa shi yasa ubangiji ta'ala ya haramta yin haka din ubangiji ta'ala bai ga ai haka ba Allah ta ce yastafuna minan nasi suna koyo mutane wani daga cikin raunin imani wasu malaman suka ce wannan sashin wasu munafikai kamar yadda Ibn Ashur yake faɗa ce munafikai ne saboda raunin imanin su da raunin sanin su da Allah suke gani suka fi jin tsoron mutane akan Allah subhanahu wa ta'ala suna ƙwaƙwayo mutane wasu ayyuka da suke gagarumai na laifi da wasu ƙulle-ƙulle da suke yi suna ɓoyewa kan mutane su gani amma sun manta ubangiji ta'ala da shi suke bayyanar da abin a gabansa yana kallon su ya san da suke babu abin da yake ɓoye gaban su sun manta da cewa kamun da duk mutane za su yi musu kamun Allah ya fi na mutanen sun manta da cewa duk ƙarfin wani mutum zai jin tsoro Allah ta'ala ya fi shi ƙarfi samudawa din ga ce man ashaddu man naquwa wane ne yafi mu ƙarfi ne Allah yake da su awalan yaro annallahu allazi khalaqahunna huwa ashaddu minhum quwwa Allah yake basu gani bane Allah da ya halice su ya fi su ƙarfi ai wanda yake ka san dole ya fi ƙarfi to saboda raunin imani su basu gane wannan ba suna koyewa mutane sai Allah ya ce wala su yastafuna min Allah amma ko ba sa koyewa Allah ba sa jin kunya su aikata aikin tare cewa Allah na gani amma suna jin kunyar mutane, ba sa jin tsoron zargi na Ubangiji amma suna jin tsoron mutane, ba sa jin tsoron tuhuma ta Ubangiji amma suna jin tsoron ta mutane. Allah ta ce huwa ma'ahum, da cewa Allah yana tare da su, ma'iya ta ne ta ilimi da gani da duk abin da ke Allah ya san suna yi. Allah ce idi bai tuna ma la yarda min alqaul, yana tare da su ya san abin da ke kukkullawa da dare, suna kukkulla zantuttuka irin zantuttukan da Allah bai yarda da su ba, amma suna kokarin su boye mutane. Allah ya ce wa kana Allahu bima ya'maluna muhita, Ubangiji subhanahu wata'ala yana kewaye da abin da ke aikatawa, ma'ana Allah ta'ala ne kewaye da shi, ya san me suke yi, babu abin da ke buya a gare shi. Kaga wannan me ke nuna kenan, ma'ana yana kewaye da abin, ya san me suke, kuma zai kama su musu sakamako a kai. Duk inda ka ji an ce Allah na sane da kaza ko yana kewaye da kaza, abin da ake nufi Ubangiji ta'ala ya san abin zai sakamako a kai, dan Allah ilimin sa ya kewaye komai, ko babu wanda yake kewaye da ilimin Allah. Wallahu bi kulli shay'in muhit, Allah ya kewaye komai da ilimin sa subhanahu wata'ala. Amma shi Allah ta'ala fa wala yahdini bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a, ba a iya kewaye wani abu na ilimin Allah sai ya abin da Allah ya ga dama subhanahu wata'ala. Ana kiyuna ma karfin mulkin Allah da karfin buwayar Allah subhanahu wata'ala. Ya Allah ta'ala ya ce ha antum haula ijadaltum, yace kaga wa'annan jalaltum anhu fi hayatid dunya, da kuka ba su kariya a rayuwar duniya, sun yi laifi sun yi tafargaza, sai kuka je gaban alkali ko kuwa je gurin sheda ko ma dai me su kuka tsaya musu ko ba su kariya, tare cewa sun yi banna ba akan da dai suke ba a nan duniya kun ba su kariya, kaga wannan sai zama jan kunne ga galawi, jan kunne lauyoyin da suke tsoron Allah. Idan ka zo da kes, tunda a musulunci ya halatta a yi mai hukunci a shari'a, in ka zo da kes lauya zai tambaye ka yana tsoron Allah, gaya min gaskiyar ya abin yake. Idan ya ji kai ne mai laifi zai gaya ma gaskiya, to gaskiya kai ne mai laifi, ba zan kare ka ba, ko lauyoyin da suke wannan, amma kaɗan ne cikin lauyoyi. To duk wanda za a kawo masa kaza ya ce to yi min bayani kaza ka, haka ne faru, eh shi zai iya zuwa ya tsaya ya baka kariya a kan ɓannar da kai, to ga yi bishara ga abin da Allah yake gaya masa. Wannan kuwa bai kariya a rayuwar duniya don ku samu ɗan abin duniya, wanda kuma abin duniya mai ƙarewa ne, ita kanta duniyar ba matabbata ba ce, amma da za su yaƙuri su wa Allah ɗa'a, ita kuma lahira matabbata ce, kayan lahira baya ƙarewa sakamakon Allah baya ƙarewa. Amma raunin imanin su bai sa sun gane wannan ba, sai suka ba su kariya a nan duniya don wani abu na duniya, sai Allah ta'ala ya kalubalance su. Fa man yajadullaha anhum yawmal qiyamati, to wane ne zai ba su kariya a gaban Allah ranar kiyama. Al-yawma naktimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubuna, randa bakin ma Allah zai rufe shi. Lauya mai lankwaye magana, wa za ka iya lankwaya ta a gaban Allah? Wa kullum alzamnahu ta'irahu fi unuqi, kowa an rataya masa littafin sa a wuyansa, ana ma ikra kitabaka kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba, saboda cika adalcin Allah. Fatan mutum za ta bada shaidan ne, mutum ya zarge ta, lima shahidtum alaina, ya kuke bada shaida a kanmu? Sai an aqana Allahu allazi anqaqa kulla shay, ke Allah da yasa komai ya furci shi yasa muka furci. Daka in ka lankwaya a lokacin an zalunci wani, an kwace hakinsa, kuma abin da nake so ƴan uwa mu fahimta, kada kai tunanin cewa a nan duniya dan wata kotu ta yanke hukunci ta baka hakin da ba naka ba, cewa ya zama naka, a lahira sai ka mai da shi, sai ka mai da shi. Duk wata shari'a da aka yi a nan duniya ta zalunci, wallahi sai Allah ya mai ta ranar alkiyama. Daka hukuncin alkali a nan duniya baya halatta maka abu, sai dai idan hukuncin na gaskiya ya dama abin halalin ka ne. Irin abin da yake sai mutum ya je zalunci wani miliyan kaza, sai ya koye ta, wai sai a kama shi a je a daure shi, wai ya gama cin shekarun da wai sai ya zo ya ci kuɗin, ka ci shekaru a furtin, ka ci wahala kuma ka cutar jahannama, za ka je kuma ka ɗauki furtin din. Dan yanzu wannan hukuncin da aka yi ma kai shekara kaza bai halatta ma wannan kuɗin ba, bai halatta ma shi. Kai da ka ba shi kariya, Allah ta'ala ya ce to wa zai ba shi kariya a gaban Allah ranar kiyama? Allah ya ce amman yakuna alaihi wakila, ko kuma su wanda ka ba kariyar wane zai sai musu wakili a nan duniya, ba ka sai musu wakili ba, to a lan alkiyama ga Allah zai sai musu wakili, ba wani wanda zai ma wakili. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjuman, ba wani a cikin ku face sai Allah ya magana da shi ba tafinta kowa. Kuma manzo Allah ya faɗa la tazalu qadama abdin hatta sula an arba'in, duk mutum ba zai buke daga ban Allah ba sai Allah ya buke abubuwan guda. Kaga wannan jan kunne ne Allah ke kenan, hukunci baki daya nawa yake nan na Allah ne. Kuma wannan kenan ma kenan haramun ne mutum ya goya rashin gaskiya baya, haramun ne mutum ya bada kariya ga masu laifi suka yi tabargaza suka saba addinin Allah ko kuma suka zalunci su bayin Allah. Kuma haramun ne ka bada kariya ga mutum da yake mahaici, haka wannan jan kunne ne Ubangiji ta'ala yi ga masu yin wasilci, musamman wanda yanzu muke cewa musulmi. Misali cewa duk wanda ka bai kariya akan banna, to a ran alkiyama za su amsa koyari a gaban Allah. Kuma shi din da ya dauke su ya biya, kai ya dauka shi ma ya tsira, Allah zai tsere shi ran alkiyama. Yanzu wanda ya baka kariya, baka kariya, kuma babu wanda yake baki kariya. Ubangiji ta'ala ya gyara mana imanin, Allah ya hana faɗa irin wannan da fuka din. Nan za mu tsaya saboda lokaci, sai goban Allah ya kai mu insha Allah. Allah ta'ala ya dace da mu, wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin.